This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfili Hashin Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Litinin 8 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
A yau Litinin rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta sama a kudancin ƙasar Lebanon wanda ya kashe wani kwamandan ƙungiyar Hezbollah. Sojojin Ukraine sun harbo jiragen sama marasa matuƙi guda 17 na Rasha da wani makami mai linzami da suka kai wasu hare-hare a cikin dare a yankunan Ukraine da yawa. A yau Litinin ne ake buɗe zaman share fage a kotun ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniya a shari'ar da ke neman kawo ƙarshen tallafin soja da Jamus ke ba Isra'ila.
To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa 'yan bindiga sun kashe masu aikin sa kai kimanin 30 a yankin Dogon Dawa da ke jihar Neja.
A nan Dogon Dawa wani rahi da ake ce ma magini nan barayin suka kwanta masa aka fara fada a nan suka yi musayar wuta tsakaninsu da barayin an kashe yan sa kai.
Haka kuma za a ji cewa ƙwararru da masana sun kawo ƙarshen wani taron tattauna muhimmancin sauyin yanayi a yankin Sahel.
Saboda wanga canjin yanayi yana haddasa ɓanna ƙwarai don ka kenan in ba a ɗauki ba mataki a sama wannan kullum ambaliya za a yi kuma wahala za a yi.
Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam da zai duba batun sabon tsarin baiwa ɗaliban Najeriya bashi don biyan kuɗaɗen makaranta da Babangida Jibrin zai kawo mana. Daga nan za mu zaƙulo wasu daga cikin ra'ayin da kuma su rubuta aiko mana ta email. Albarkacin watan Ramadan mai alfarma za mu ji tasirin azumi daga bakin matasa. To amma fa sai mun fara rashin labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Litinin rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta sama a kudancin ƙasar Lebanon wanda ya kashe kwamandan ƙungiyar Hezbollah da ya kitsa hare-hare da yawa a arewacin Isra'ila. Sanarwar da rundunar sojan Isra'ila ta fitar ta bayyana kwamandan a matsayin Ali Ahmed Hassan na rundunar Radwan ta Hezbollah. Ƙungiyar mayakan ita ma ta sanar da mutuwar ɗaya daga cikin mayakanta mai wannan sunan ba tare da bada cikakken bayani akan mutuwarsa ba. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce harin ya kuma kashe wasu mutane biyu. Hare-haren tsallaken iyaka da sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah ke kaiwa sun kusan zama ruwan dare a tsawon watanni shidan da Isra'ila ta kwashe tana yaƙi da ƙungiyar Hamas da ke ƙawance da Hezbollah a zirin Gaza. Sojojin Ukraine sun harbo jiragen sama marasa matuƙi guda 17 na Rasha da wani makami mai linzami da suka kai wasu hare-hare a cikin dare a yankunan Ukraine da yawa. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta kai hari da jiragen sama marasa matuƙi guda 24, 17 daga cikin jiragen da aka kakkaɓo a yankunan Odessa, Mykolaiv, Kirovohrad, Kamelnitsky da Zhytomyr aka harbo su a cewar rundunar sojan saman. Ole Kepa, gwamnan yankin Odessa, ya ce an lalata 4 daga cikin jiragen a saman yankin kudancin ƙasar, amma harin ya lalata wata cibiyar tsare-tsare da sufuri da kuma wani gidan mai. Kepa ya ce ba a samu dai asarar rai ba. Harin jiragen saman Rasha na baya-bayan nan na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada buƙatar abokan ƙawancen ƙasarsa su taimakawa Ukraine da makaman kariya ta sama. A yau Litinin ne ake buɗe zaman share fage a kotun ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniya a shari'ar da ke neman kawo ƙarshen tallafin soja da sauran wasu tallafe-tallafe da Jamus ke ba Isra'ila bisa ikirarin cewa Berlin na taimakawa wajen aikata kisan ƙari dangi da kuma saba dokokin jinƙai na ƙasa da ƙasa a yaƙin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza. Kasar Nicaragua ta ba da hujjar cewa ba Isra'ila taimako ta bangaren siyasa, kuɗi da soja, da kuma dakatar da ba da tallafin kuɗi ga hukumar ba da agaji ga Falastinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNRWA. Jamus na taimakawa wajen ayyukan kisan ƙare dangi, kuma ta gaza wajen yin duk abin da ya dace don hana aikata kisan ƙare dangi. Yayin da ƙorafin da Nicaragua ta gabatar a kan Jamus ne, a kaikaice tana magana ne a kan farmakin da Isra'ila ta ƙaddamar a Gaza bayan mummunan harin ranar 7 ga watan Oktoba, a lokacin da mayakan Hamas suka kutsa kudancin Isra'ila suka kashe mutane 1,200, Falastinawa fiye da 33,000 aka kashe a Gaza, a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, nan ba da jama'a ban bari mu za ta sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, rahotanni daga jihar Niger, Najeriya na cewa an yi arangama tsakanin masu aikin sa kai na tsaro da wasu 'yan bindiga da ke addabar al'ummomin yankin, lamarin da ya haifar da asarar rayuka a dukkan ɓangarorin biyu. Wakilin Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da wannan rahoton.
Kimanin jami'an tsaron sa kai guda 30 ne suka mutu a wani ƙazamin fada da suka tafka da 'yan fashin daji a jihar Niger, Najeriya. Bayanai daga yankin Dogon Dawa ta ƙaramar hukumar Mariga a jihar Niger sun nuna cewa a ƙarshen makon nan da ya gabata, jami'an tsaron na sa kai sun yi wani yunkuri ne na aukawa 'yan fashin dajin. To, amma sai 'yan fashin dajin suka yi ma waɗannan jami'an tsaro kwantan ɓauna. Wannan wani mazauni a yankin ne da ya buƙaci a saka sunan shi, ya ce gwabzawar da aka yi a tsakanin ɓarayin da waɗannan jami'an tsaro na sa kai, su ma 'yan fashin dajin sun rasa rayukansu.
A nan Dogon Dawa, wani rahi da ake ce ma magini nan ɓarayin suka kwanta musu, aka fara faɗa a nan suka yi musayan wuta tsakaninsu da ɓarayin, an kashe ɓarayi, an kashe 'yan sa kai.
To, yanzu wani hali yanayin wurin yake?
Da muna nan zama lahiya lauje muke dai, saboda mu nan dama ba a zuwa wannan aikin sai ƙarƙashin jagorancin gwamnati.
To, yanzu su ɓarayin shi kenan sun kakkashe su sun wuce kenan, koko dai su ma an taɓa su?
An ɓarayin sun kakkashe su ma sun taɓa ɓarayi. Sannan da safiya ya waye kuma su wannan tawagar ta 'yan sa kai sun sake komawa dajin, sun kuma taɓa ɓarayin.
To, shugaban ƙaramar hukumar ta Mariga, Honorable Abbas Kasuwar Garba, ya tabbatar da aukuwar lamarin, amma ya nemi jama'a da su kwantar da hankali. Gwamnati na bincike a kan yadda wannan tashin hankali ya faru.
'Yan sa kai da ke cikin dajin sun haɗu da waɗannan ɓarayi, sun yi bata kashi wanda yake tsakanin junansu, da duka an samu asarar rayuka wanda zuwa yanzu gaskiya ba zan iya ƙayyade ainihin adadin rayukan da aka rasa ba, saboda an ce 20, an ce 30, su amma zan so in yi kira ga ainihin al'umman ƙasar Mariga local government da su kwantar da hankalinsu, kada wannan abun ya tayar musu da hankali, su yi tunanin kamar ƙila gwamnati ta kauda hankalinta wajen ne shi yasa haka ya sake aukuwa. Gwamnati na nan na iya ƙoƙarinta wajen bincike ta gane menene ainihin musabbabin da ya sa wannan abu ya auku, kuma insha Allahu nan ba da dadewa ba iya binciken da muka yi za mu iya kokari wajen daukan matakan dakile cigaba da aukuwan wannan ta'addanci da yake faruwa.
Kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari, domin kuwa samun kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun ta wayar salula ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To, a gaida Mustapha Nasiru Batsari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo mana da ƙarshen labaran duniyar.
Gwamnatin Sweden ta kori wata 'yar jarida a ƙasar China, inda ta ce 'yar jaridar na zaman barazana ga tsaron ƙasar, a cewar kafafen yaɗa labaran Sweden a yau Litinin. 'Yar jaridar, wacce ba a bayyana sunanta ba, 'yar shekaru 57, a watan Oktoba jami'an tsaron Sweden suka kama ta, kuma hukumomin Stockholm suka kore ta daga ƙasar a makon jiya, a cewar gidan talabijin ɗin SVT na Sweden. An kuma haramta mata komawa ƙasar. Matar ta isa ƙasar ne kimanin shekaru 20 da suka wuce. Tana da takardar izinin zama ƙasar, kuma ta auri wani mutum ɗan ƙasar ta Sweden wanda ta haifi 'ya'ya da shi. Matar ta tuntuɓi ofishin jakadancin China da kuma wasu 'yan Sweden da ke da alaƙa da gwamnatin China, a cewar SVT. Lauyanta Lutrim Kadriu ya shaidawa gidan talabijin ɗin SVT cewa matar ba ta yi imanin cewa tana zaman barazana ga ƙasar Sweden ba. Miliyoyin 'yan kallo daga Mexico zuwa Amurka zuwa Canada suna dakon ganin kusufin rana a yau Litinin, duk da cewa masana sun yi hasashen ganin gajimare. Ana sa ran ganin yanayi mai kyau a ƙarshen kusufin a Vermont da Maine da New Brunswick da kuma Newfoundland.
Madam Dauda kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, kwararru da masana da kungiyoyin ƙasa da ƙasa a yankin Sahel na Afirka sun kammala taron sauyin yanayi wanda ya mayar da hankali kan hanyoyin da za a bi don kaucewa irin asara da illolin sauyin yanayi ke haifarwa, da kuma yunkurin samar da ƙasashen su zama cibiyoyin samar da makamashi mai inganci. Wakili Muhammad Mahmud na ɗauke da wannan rahoton.
Taron wanda ya mayar da hankali kan hanyoyin da za a bi don kaucewa irin illolin da asarar da sauyin yanayi haifarwa yankin Sahel. A tsawon kwanaki uku, masanan da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da makiyayan sun soki irin son kan da ƙasashe masu galihu da ke zama musabbabin sauyin yanayi, da ƙasashen suka tsinci kansu a ciki ke nunawa wajen taɓuka abin da zai rage illolin da sauyin yanayi ke haifarwa a ƙasashe marasa galihu irin na Sahel. Salifu Manzo da ke cikin mahalarta taron na ganin akwai buƙatar mayar da ƙasashen Sahel babbar cibiyar samar da makamashi mai inganci.
Canjin yanayin nan yana da illoli da yawa wanda kasashen mai kamata su yi kuriyari su yi evita shi, saboda wanga canjin yanayi yana haddasa ɓanna ƙwarai. Don ka kenan in ba a ɗauki ba mataki a sama wannan, kullum ambaliya za a yi kuma wahala za a ji. Kenan dole ƙasashenmu sai sun samu makamashi wanda zai yi ga aiki za a yi ƙasa a cikin jama'a sana aiki da shi. Kalmo da woma da tun da abin da muke aiki da shi da shi ne za mu yi aiki da shi. Yanayi ya sake, lokaci ya sake, dole abubuwanmu a bisa jikin mu ta sake. A cikin nan Sahel sun san da ɓanna ce zai yi, ya kamata su ɗauki mataki tun da wuri kafin wani lokaci.
Mahalarta taron dai sun buƙaci kuɗin diya saboda irin asarar da ƙasashen yankin Sahel suka tabuka, kamar yadda mai fafutuka a ƙasar Mauritania Zaid Asham ya nunar. Ya ce mutane a nahiyar Afirka dai suna shan wahalar bala'o'i, kama daga ambaliyar ruwa, gurgusowar hamada zuwa wasu bala'o'i. Wajibi ne a tsayar da wa'adin bayar da diya na irin waɗannan asarar da wahalhalu da aka fuskanta. Makiyaya da suka halarci taron na ganin akwai buƙatar a samar da shawarwari na bai ɗaya wanda za a gabatar wa shugabannin yankin, in ji Umar Yalle, shugaban gamayyar ƙungiyoyin makiyaya na arewacin Nijar.
Mu ga ganinmu masu ilimi da ƙasashe da sun kawo na sanadi na canjin yanayi, muna ji suna taro da yawa na ce a rage ɗumama yanayi, su ga tausan mutane, su ga tausan duniya. Lalle amma su koma bisa ga alƙawarin da suka ɗauka su rage ɗumama yanayi. Yannan kuma ya kamata gwamnati ya sake wannan ƙuduri.
A ƙarshen taron, mahalarta taron sun fitar da wani daftari domin jaddada mahimmancin yankin wajen zama muhimmin ɓangare inda ya kamata a karkata domin samun mafita kan sauyin yanayi da ke addabar duniya. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid Mahmud, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashanmu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma za a iya samun a yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. To yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa ƙarfe 11:14 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinyo.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu akan wata sabuwar doka da ta bada damar kafa wata hukuma da za ta dinga baiwa dalibai bashi a Najeriya. Irin wannan tsari na bada bashi dai ana gudanar da shi a wasu kasashen da suka ci gaba, musamman ma dai kasar Amurka. Ga dai abinda shugaba Bola Ahmed Tinubu ke bayyanawa a lokacin da ya rattaba hannu akan wannan sabuwar doka.
I've just signed the bill proclaiming the student loan effectively, considering the children of Nigeria. Education is the tool to fight against poverty.
Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa yanzu da sanya hannu a sabuwar doka da ta bada ikon kafa hukumar bada bashi ga dalibai, wannan mataki ya biyo bayan imanin da muka yi na cewa batun ilimi na daya daga cikin abin da muke baiwa muhimmanci a wannan gwamnati. To sai dai kuma a yanda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke bayyana fatan samun nasarar wannan shiri na bada bashi ga daliban, a waje ɗaya kuma masana harkokin ilimi a ƙasar na bayyana shakkunsu game da tasirin wannan tsari, kamar da Malam Muhammad Sani, wani malamin jami'a, ya shaida mani.
Game da wannan amari na ba wa ɗalibai bashi, wato ƙasar nan kamar yadda kace ko zai taimaka wa ilimi ko wani abu mai kama da haka, wato ƙasar nan mun kawo abubuwa da yawa wanda Bature ke cewa policies da yawa na ƙasashen waje, ma'ana manufofi da yawa na ƙasashen waje na ci gaba. Wannan rance da ake cewa za a ba wa ɗalibi za su zama kamar wa'ancan ne, hanyoyi ne da za a bi kawai a fito da kuɗin gwamnati kuma a ci gaba da abin da ake shi ne a raba. In ba don haka ba, har yanzu a Najeriya in za mu yi wa kanmu adalci, inda za mu yi wa kanmu adalci, ba mu kai munzalin da sai an ba wa ɗalibi rance ba sannan ya ƙirimi. Muna da wadatar dukiya, amma mafi yawa shi ne wa'anda ke sama ne suke kwashe wa'annan kuɗaɗen don ƙashin kan, sai a dawo kuma a yi wani abu da za a ce wai babu kuɗi saboda haka bari a nemi wani hanya.
Shi ma ɓangaren sa Alhaji Adoshi Abu Dansudo, wani uba ne a Najeriya, kuma ya bayyana cewa
wannan shiri da ainihin shugaban ƙasa mai girma Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya fito da shi tsari ne wanda zai taimaka wa ilimi, zai taimaka wa Najeriya tare da 'yan Najeriya, wanda wannan tsari yana da cikin tsarin da waɗansu ƙasashen duniya ainihin suke bi, wanda za a baka bashi ka je ka yi ilimi har ka ƙuro ƙololuwar ilimi, daga baya ka kama aiki ko kuma ka kama harkokin kanka ka biya wannan bashin gradually, wato kaɗan-kaɗan. Wannan tsari ne mai kyau wanda zai taimaka wa ilimi a Najeriya, sai dai ba a nan gizo yake sakar ba. Su waye waɗanda za su ci gajiyar wannan ainihin tagomashi? Don haka na tabbatar 'yan arewa za su zama koma baya wajen samun wannan loan, za su zama koma baya wajen cin amfanin wannan tsari da wannan shiri, saboda muna baya, muna baya, muna baya. Hatta a fagen ilimin ma muna baya. Za ka ga yaro ɗan kudu yana aikin ƙarfi, yana tallace-tallace, yana yin wahala ba don komai ba, domin ya biya wa kansa kuɗin makaranta. Kuma za ka ga shugabanni na 'yan kudu suna taimakawa 'ya'yan talaka domin su je su ƙaro ilimi saɓanin na arewa.
To da yake wannan tsari ne da ya shafi tattalin arziki, na tambayi wani masanin tattalin arziki a Najeriya, Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, ko ya tasirin wannan tsari yake ta fuskar tattalin arziki, musamman ma a Najeriya, kasar da ake ganin samun aikin yi na da wahala matuƙa.
A mafi akasari irin wannan bashi da kasashen da suka ci gaba, ɗalibai din da aka ba wannan suka gama karatu, to wani lokaci sukan yi dako mai tsawo kamin samu aiki har ya kai ga yafewa. To wannan ka lura yana da ta'allaki ga yadda ake gudanar da tattalin arzikin ƙasan. Idan ƙasan tana ci gaba, akwai ayyukan yi, to wannan ma yana zama kamar ma'auni, saboda ɗalibai suna fitowa, akwai jira da ake tsammani. Misali a ce mutum ya gama jami'a, bai kamata a ce ya wuce shekara sana ɗaya ba bayan bautan ƙasa bai samu aiki bai fara rayuwa. To kuma ire-iren wayannan tsari suna haɗe da yanda ake zartar da tattalin arzikin ƙasar. Kamar misali, kaga wayannan ɗaliban in suka fara aiki to su ne za su zama ma'aikata na ƙasar, masu aikin gwamnati ko kuma ko ba masu aikin gwamnati za su zama kamar su ne za su rike madafan iko a ƙasar zuwa gaba. To shigan su aiki yana nuna irin ma'auni da kuma irin ci gaban da ita gwamnatin da take kai ta kawo na rage aikin yi. To idan suka kasa biya har sai an yahe musu, ma'ana kenan gwamnatin take ci bata iya samar da aikin yi ba. To mafi akasari ka kaman kasashen masu tasowa irin Najeriya, to irin samun nasarar wannan abun yana tattare da abubuwa da yawa kamar yadda na gaya maka, sai akwai cikakkun bayanai, sannan kuma tattalin arzikin ƙasar ana kokarin haɓaka shi, ana kokarin samar da aikin yi na gwamnati na kayan sarki da kuma wanda ba na gwamnati ba. To ta nan ne zaka ga ire-iren wayannan ɗaliban sun samu shigewa a cikin tsarin tattalin arzikin ƙasar har su biya bashi. To mafi akasari kasashe masu tasowa wannan yana da wahala samun irin wannan gagarumar nasarar sai da kyakkyawan tsari. A wani lokaci in an kasa kuma sai kaga kawai gwamnati dama kawai sai ya zama kaman irin tallafin da aka saba bayarwa ne kawai a taimaka mutum ya ci gaba da rayuwa.
A bangaren sa, ministan ilimin Najeriya Professor Tahir Mamman ya bayyana cewa
this is a very good day, very great day for the country, great day for education, great day for Nigerian students and who have great need, you know, for support. And we want to thank Mr. President for his compassion and his passion for the downtrodden, actually, who are the beneficiaries of this scheme.
Minister Ilimi ya bayyana jin dadinsa dangane da wannan mataki da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya dauka da rataba hannu akan wannan doka da za ta tanadi bada bashi ga dalibai. Hakan zai taimaka wajen ƙara yawan dalibai da za su dinga shiga jami'o'i ko manyan makarantun ƙasar domin kwarewa a fannoni da dama. Shi ma a bangaren sa, shugaban kungiyar dalibai ta Najeriya Loki Enumofe ya bayyana cewa
this is commendable as for Nigerian student that I represent, we are happy. We see Mr. President's commitment to the development of education, and today the entire education system is happy. The Nigerian student particularly are happy. Our parents are happy.
Dalibai sun ji dadi matuƙa da wannan sa hannun shugaba Bola Ahmed Tinubu yayi na wannan hukuma da za ta dinga baiwa dalibai bashi domin gudanar da karatu. Ko shakka babu, wannan mataki ya nuna cewa shugaba Bola Tinubu shugaba ne da yake ba ilimi muhimmanci. To sai dai kuma duk da shakku da wasu 'yan Najeriya ke nunawa dangane da wannan shiri, a ta bakin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, shiri ne da zai taimakawa kowane ɗan Najeriya musamman ma dai marasa galihu domin samun ilimi. To masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya a madadin bakin namu da kuma jami'an da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Ledo Gresham. Naku babin ya ci prinki cewa huta lafiya sai wani mako.
To a gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma lokacin da zan karanto muku wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. Saƙonmu na farko a yau cewa tabbas abin akwai ban sha'awa yadda matashi Basiru Diomaye Faye ya karɓi ragamar shugabancin ƙasar Senegal. Muna roƙon Allah ya taya shi riƙo, kuma wannan babban ƙalubale ne a gare mu matasan Afirka. Ya kamata mu ƙarawa malejin motarmu ta karɓe harkokin mulkin ƙasashenmu, domin dai lokaci tafiya yake. Saƙo daga Shehu Adamu Rajau. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa ciyo bashi kusan naira biliyan 250 a wata shida da wasu gwamnonin jihohin Najeriya 13 suka yi. Hakan bai zo mana da mamaki ba. Allah ya sa su yi amfani da kuɗin ga al'ummar jihohinsu, kuma Allah ya ba su ikon biyan bashin. Saƙo daga Malam Ango, malamin makaranta ya wuri. Sai saƙonmu na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Usaini Dangwata Karasuwa da Lawal Bin Hambali MK ɗan Silba Sakwato tare da Zanila da Fatima ɗan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau. Suka ce 'yan Najeriya da ke koka kan tsadar rayuwa sun yawaita a doron ƙasa, don haka mahukuntan Najeriya don girman Allah da manzansa, ku tausaya wa talakawanku, ko su ma sa samu sa'idar rayuwa, domin wallahi Allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana da yunwa, sannan kuma su ne da yunwa saboda tsadar rayuwa. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fara da sallama, ya ce VOA Hausa don Allah ku bani dama, domin da ya kira zuwa ga malaman addini da sarakunan gargajiya.
ya kamata su gaggauta dawowa daga rakiyar gwamnati domin fuskantar halin rayuwa da al'umma ke ciki, saboda wallahi jama'a suna cikin kuncin damuwa sosai. Abin bakin gani wannan ba umarni bane, shawara ce. Dan haka ya kamata su fito fili su faɗa gwamnati gaskiya akan halin rayuwa da al'umma ke ciki, ko da hakan ba zai mata daɗi ba, domin akwai ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala, a ranar da kowa zai yi bayani dalla-dalla akan yadda ya tafiyar da jagorancin al'ummarsa a bangasa. Sako daga Sani Gulla, Kampala, Malam Madurin, jihar Jigawa. To madalla, shin menene tasirin azumin watan Ramadan a wurin matasa?
Eh, Gidi Abdurrahman Difa, Niger. To ni gaskiya darsan Ramadan a kaina zan iya cewa Ramadan gaskiya ina alfahari da zuwan Ramadan a kodayaushe, domin ina karfafa ibaduna a ciki, ina yawaitan karanta Qur'anai, ina yawaitan zuwa masallatai domin sauraron wa'azi. Kana kuma a gaskiya lokacin Ramadan idan yayi, a kodayaushe babu wani irin waɗansu abubuwan da bai dace ba, musamman dai na karfafa dai komai a bisa kan al'amuran ibada, domin saboda ibada a cikin watan Ramadan yana limkuwa ne kamar yadda malumanmu ke fadi a kodayaushe. Dangance da haka nan gaskiya nake yawaita ibada na a ciki.
Assalamu alaikum, ni sunana Abubakar Isufu, ina daya daga cikin matasan da ke cikin kungiyar da ake kira CCGP, ko kuma ke hadakar kungiyar matasa da ke a da'irar birnin Difa. Donka tasirin azumi akan kaina ko kuma akan matasa gaba daya, ganin cewa azumi yana da tasiri sosai. Inda zaka ga masallatun ne yanzu idan ka je zaka gani cikin kashi 90 cikin 100 duka matasa ne a sahun gaba. Kenan wannan yana nuna cewa matasa suna samun nutsuwa sosai, kuma suna kwadaita da falalar da a cikin shi wannan wata na Ramadana, suna sa kansu ga ibadu, kuma suna saduda, suna barin duk irin abubuwan da suke yi. Ganin cewa an ka duba a cikin da'irar birnin Difa, a lokacin da ba azumi ba za ka ganin matasa suna shagala diya bisa ayyuka irin na asha kade-kade da sauransu. Mai amma da an ce watan Ramadana yayi, zaka ga kowa ya bar dukkan wani abin da ka san na matsala ne, an aje shi gefe, an dawo ana sauraron wa'azi, masallaci ne da maraice, ko da yaushe ka je zaka iske matasa ne suna nan sun taru sun cika masallaci ne, suna dukan darasi, suna sauraron wa'azi, suna duka abubuwan da ya kamata.
To Allah ya saka alkhairi. Kafin mu karkare shirin, ga Maryam ta damar da labarai, amma wannan karan a takaice.
A takaice, a yau Litinin rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta sama a kudancin ƙasar Lebanon, wanda ya kashe kwamandan ƙungiyar Hezbollah da ya kitsa hare-hare da yawa a arewacin Isra'ila. Sanarwar da rundunar sojan Isra'ila ta fitar ta bayyana kwamandan a matsayin Ali Ahmed Hassan na rundunar Radwan ta Hezbollah. Ƙungiyar mayakan ita ma ta sanar da mutuwar ɗaya daga cikin mayakanta mai wannan suna, ba tare da bada cikakken bayani akan mutuwarsa ba. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce harin ya kuma kashe wasu mutane biyu. Sojojin Ukraine sun harbo jiragen sama marasa matuki guda 17 na Rasha da wani makami mai linzami da suka kai hare-hare cikin dare a yankunan Ukraine da yawa. A yau Litinin ne ake bude zaman share fage a kotun kolin Majalisar Dinkin Duniya a shari'ar da ke neman kawo ƙarshen tallafin soja da sauran wasu tallafe-tallafe da Jamus ke ba Isra'ila, bisa ikirarin cewa Berlin na taimakawa wajen aikata kisan ƙari dangi da kuma saba dokokin jinƙai na ƙasa da ƙasa a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza. Kasar Nicaragua ta ba da hujjar cewa ba Isra'ila taimako ta bangaren siyasa, kuɗi da soja, da kuma dakatar da ba da tallafin kuɗi ga hukumar ba da agaji ga Falastinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNRWA. Jamus na taimakawa wajen ayyukan kisan ƙare dangi, kuma ta gaza wajen yin duk abin da ya dace don hana aikata kisan ƙare dangi. Gwamnatin Sweden ta kori wata 'yar jaridar kasar China, inda ta ce 'yar jaridar na zaman barazana ga tsaron ƙasa, a cewar kafafen yaɗa labaran Sweden a yau Litinin. 'Yar jaridar, wacce ba a bayyana sunanta ba, a 'yar shekaru 57, a watan Oktoba jami'an tsaron ƙasar Sweden suka kama ta.
To, masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da dare, za mu sake da muku da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, sai a ziyarci shafukanmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com, har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda da ta taimaka shirin ya zo gare ku, sai malama Julie Leather Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni, har ma da injiniyanmu na yau, Mr. Justin. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya, amma kar ku kashe rediyon ku, shirin yau da gobe na nan tafi.